الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ابو الله تعالى من يبا مسا وجا ده يبو مرسا اياكا ده حدا مو ا wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan bareci na Juma'a 24 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 al-Safin Hijrar Manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 13 ga watan 3 a shekara ta 2026 al-Safin Miladiyya. Zaman mu na 21 a karatun suratu Al-Ma'ida daga littafin tafsirin Malam Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'idi rahimahullah ta'ala. Kamar da muka jima'a ya karanta aya ta 8 a suratul Ma'ida, ya qulu Allah tabaraka wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا قوم بسكبادة بسكيا سكى إيماني وكسنتي ماسوس أيوا دومين الله وبعد واتكونا ماسوس شيدا دا آدلتي. ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا. كذلك يجد تكيس أكانوك دوس متانيك دوكيك أكم قيم سعادلتي كي آدلتي هو أقرب للتقوى. ين آدلتي شيني وفي قسنتي دا أوران الله دا كيا يدوكوكين الله. واتقوا الله كما كجز أوران الله كبدوكوكين سا. إن الله خبير بما تعملون. Lalle Allah mai cikakken sani ne ga abin da kuke aikatawa. Allah ta'ala yana sani, shine ma'anar khabir, mai zuzzurfan ilimi, babu abin da yake koye masa. Mun fara magana akan wannan aya jiya, lokaci ya kure, insha Allah za mu ƙarasa yau. Abin da ake nufi da adalci shine al-musawa, daidaito wajen ba da haƙƙi, ba musawa wajen komai da komai ba. Ba a nufin equality, amma ana nufin wato samun matsayi ɗaya wajen ba da haƙƙi, kowa da haƙƙin da ya cancanta, kuma a mizani irin na Allah ta'ala. Shari'ar ita ce mai mizanin, ba ɗan adam ne mai mizanin, ba a ƙa'ida sai ta human rights da sauransu ba, da suke fafutukar samar da equality. Equality ba shi ake nema ba, amma a baiwa kowa haƙƙinsa. Namiji ya samu haƙƙinsa a matsayinsa na namiji da irin responsibility da yake kansa, mace ma a bata haƙƙin ta gwargwadon abin da yake kanta. Wannan shi ne ake nufi da adalci. Ba a daidaita namiji da mace a ce duk ɗaya suke ba. Yawwa, babban adalci a rayuwar musulmi shine tauhidi, domin shine ma'anar ka ɗauki abu ka sanya shi a inda ya dace. Kishiyarsa shine aljawr ko adh-dhulm, wa a'zamu adh-dhulmi zalunci da bi kowanne shine shirka. Yawwa, kai adalci wajen baiwa Allah haƙƙin sa shine ka hana kowa irin wannan haƙƙi. Duk haƙƙin da yake na Allah ne shi kadai, to karka tara wani ya haɗu tare da Allah wajen a bashi wannan haƙƙin domin ba shi da rabo a ciki. Ana azumi shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Yawwa, don haka Allah ta'ala shine babban wanda yafi kowa cancantar a yi masa adalci, kar a haɗa shi da kowa wajen bauta. Sannan da duk haƙƙin da Allah ya sa a bayar, to a ba da shi haƙƙin ka dangane da shi. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi addinin nasiha, ko da aka tambaye shi liman sai ce lillahi, ko wali rasuli, sannan me wali kitabi wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Yawwa, an-nasiha shine baiwa kowa haƙƙinsa. Ba ma'anar nasiha kai wa mutum wa'azi ba, domin kuwa kaga in ce nasiha ga Allah, to ya zaka zama in ka ɗauke ta ma'anar kai wa mutum magana ta nasiha da wa'azi, Allah ba ya masa wa'azi, ko me ake nufi a ce ka baiwa Allah haƙƙinsa? Kai imani da shi, kai imani da abin da ya wajabta ai imani da shi, ka bauta masa shi kadai, kar ka hada shi da kowa. Wannan ita ce nasiha ga Allah. Nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ba ka ce abin da ake nufi shine kai masa wa'azi, a'a, a ina ma ka ganshi yanzu, ko me za ka yi shine ka bashi haƙƙinsa na imani da shi a matsayin manzon Allah, na imani da shi a matsayin bawan Allah, kuma kai adalci wajen sa shi a matsayin da Allah ta'ala ya bashi. Yawwa, da mizani na shari'a, ba kai ne zaka ce abu kaza ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abu kaza bai dace ba, a'a, Allah ya riga ya gama ta bangaren yabo da bangaren bashi matsayi, ya fi kowa daraja. Allah bai halicci wanda ya kai shi kima da daraja ba a wurin Allah, kuma baya sabawa Allah ta'ala, kuma manzo ne na Allah, baya masa ƙarya, babu wanda ya kai shi daraja. To duk abin da zaka faɗa a bayan wannan yake, kar ka ce masa shi Allah ne, duk wannan yana cikin adalci. Adalci har yanzu ga mala'iku, imani da su, ko imani da yadda Allah ta'ala ya halicce su, da ilmin cewa labarin da ya bayar a kansu na ayyukan da ya sanya su, duka ka yarda da shi. Sannan nasiha har yanzu ga a'immatul muslimin, da shugabanni, shi ma da jan hankalinsu, da ba su haƙƙinsu na da'a da neman haƙƙi a gun Allah, kar a yi musu tawaye, kar a yi ci mutuncinsu da zage-zage da sauransu. Sannan kuma sauran gama garin musulmi, a baiwa kowa haƙƙinsa, makoci a bashi, iyaye a basu, ‘ya’ya ka basu, mata ka basu, kowa da haƙƙinsa a kanka, to ka bashi haƙƙinsa da ya wajaba a kanka a matsayinka na mai mu'amala da shi ta kowane irin ɓangare da Allah ta'ala ya haɗa ku mu'amala. To, adalcin dai magana a kansa faɗi ne da shi. Babban abin da yake ciki shine a ɗabi'a ta ɗan adam yakan karkata zuwa ga wanda yake so, ko wanda wani abu ya haɗa su, ko jini, ko ƙabila, ko zamantakewa, ko unguwa ɗaya, ko makamancin wannan, ko gari ɗaya, ya sa a rufe ido a kansa. Soyayya ta sa a rufe ido a yi masa abin da bai cancanta, ko kuma ya zama ƙiyayya ta sa a rufe ido a cuce shi saboda ba tare ake da shi ba. To, duk wannan abin karkacewa adalci ne, sauka ne daga mataki na sikelin da ake auna lafiyayyen hankali da shi na ɗan adam. Haka mutum ya kiyaye wannan, kada ya rashin adalci wajen mu'amalarsa da mutane. Adalci kamar yadda ya zo a hadisin Jabir radiyallahu ta'ala anhu a kissar Abdullahi ibn Rawaha, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wurin Yahudawa, yace je ya yi harsi na amfanin gona da aka samu a wannan shekara, inda mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya ta wato aikin noma dangane da tsakaninsa da mutanen Khaibar, Yahudawan Khaibar. Yawa, za su rika aikin noman kuma za a raba. Sai aika Abdullahi ibn Rawaha, da aka zo aka tattauna ya kintace abin yace rabi kuka cancanta sai suka ce su ba su yarda da rabi ba to shine ya dube su yake cewa ya ku ma'ashar al-yahud innakum abghadu khalqi Allah ilayya wala yahmiluni bughdi iyyakum wa hubbi wa ana ataitu min qibali ahabb khalqi Allah ilayya ku ne mafi ki a zuciyata a cikin halittar Allah ba abinda nake ki irin ku ku yahuda ba inji Abdullah ibn Rawah kuma nazo muku wanda ya aiko ni wurin ku shine wato wanda nafi so a cikin duk halittar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to wallahi ina gaya muku kiyayyar da nake muku da sanda nake masa ba za su dauke ni in muku ajali in muku ga abin nan zalunci ina sansa fiye da komai ina kin ku fiye da komai amma wannan kiyayyar ba za ta sa in muku rashin adalci ba wannan fashi sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka koyi tarbiyya a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace ko dai ku karbi rabin nan ko kuma tilas haka za a yi ku ba ku da wani zabi shine suka ce wannan abin da ka faɗa kuwa bi hadha qamati as-samawati wal ard wannan adalci da shine sama da ƙasa ta tsaya ba dan shi ba da sama da ƙasa ta rubuce haka Allah ta'ala shine babban mai adalci babu abin da yayi wanda ba daidai ba babu wani abu da ya sa shi a inda bai dace ba da akwai wani abu da aka sa shi da bai inda bai dace ba to da yanzu ƙasa ta rubuje sama ta kifso kuma ƙasa ta yi ƙasa abu ya lalace gaba ɗaya ai rikici babu wani abu da za a yi saboda babu adalci haka tunda Allah ya yi adalci a halittar ya sa ka yadda kake ba yadda ka zaba ba yadda shi ya ga dama saboda haka ka cancanta a wurin Allah ta'ala to ka sallama masa aikinsa karka tuna karka bincika karka tsaya kana kwakwale ka yadda cewa Allah ta'ala baya kuskure a aikinsa an fahimci wannan abu yawa to haka kai kuma a cikin mu'amalarka da mutane kai wannan adalci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ta'ala yana umarni da adalci da kyautatawa duk yadda kake da mutum da yadda ka tsane shi ba ka son sa to kai masa adalci karka dauki maganarsa ba a yadda yake nufi ba kuma kai masa hukunci akan abin da kai ka fahimta wannan yana cikin zalunci saboda kuna sabani da mutum wajen magana a kansa sai ka fassara maganarsa yadda kai kake so kuma kai mata hukunci ko ka fidda shi ma daga addini ko kai masa hukuncin dan bid'a ne ko kaza da kaza alhali kai ne ka fassara maganarsa a haka shi ba haka yake nufi kuma zahirinta zai iya daukar abinda kake nufi zai iya daukar abinda shi yake nufi dan haka kamata kai masa adalci wannan shine wajibinka a matsayinka na musulmi ka fahimci zantansa ka fahimci inda ya dosa kai hukunci akan zancen ko ka raba biyu in baka gane ba ka ce in haka kake nufi to kaza in kuma haka kake nufi kaza wannan shine adalci amma kai masa taka fassara kuma kai masa hukunci mai zafi mai tsanani wannan ba a kyauta ba cikin abin da yake hali na mutanen kirki kai adalci wajen ƴaƴanka kai adalci tsakanin matanka kai adalci tsakanin makotanka in an kira ka shaida a gaban alkali kowa gaskiya ta fada masa to ka fada a kansa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin walau ala anfusikum ko kanku ne in kai ne baka da gaskiya ka ce Allah taimake ka ranka dai wannan kiskin tsakanina da wani ni ne ba ni da gaskiya wai zai iya haka a gaban alkali an kai ka kara kai in ce eh nayi ina neman afuwa
baka alƙali ba abin da yake so irin wannan ka hutar da shi ka hutar da kowa ka hutar da kanka in kace kana neman afuwa shikenan fa su suna da damar da za su yi maka afuwa daga matakin kaza a sako zuwa matakin kaza zuwa matakin kaza wani ma saboda rahama in abun haƙƙin kuɗi ne zai iya ɗaukowa daga aljihun sai ce gashi na biya ta shiga tafi kar a ƙara sai ka ga zaman lafiya da kyakkyawar mu'amala tsakanin mutane don haka babu wanda yake cancantar kai wa adalci irin kai kanka kai adalci in ba ka da gaskiya ka faɗi ba ka da gaskiya to kafa wanda zai fito ya faɗa wa mutane shi ba shi da gaskiya ai babu wanda zai wa ƙarya kuwa don haka in ɗan uwanka ne in ɗanka ne in wane ne ka faɗi cewa shi ne ba shi da gaskiya ka fito ka faɗa cewa wane nawa shi ne bai kyauta ba amma ina nema masa afuwa shikenan sai ka ga abubuwa sun yi wa mutane sauki Allah ta'ala ya kyauta zancen adalci dai yana da faɗi kuma wajen abin da ya shafi haƙƙoƙi na shugabanci tsakanin mutane kamar yadda muka fara magana jiya cewa adalci sababi ne na samar da zaman lafiya tsakanin mutane adalci sababi ne na sauƙin biyayya daga wurin mabiya su bi shugaba adalci shi ne ke sa a kowane abu a ajiye shi a inda ya dace wajen ɗaukar ma'aikata a ɗauki sikelin da aka yadda da shi na ƙa'idoji kuma a kafa kuma a zuba ido a ga cewa waɗanda aka ɗora su yi aiki to haka suka yi ba daidai ba ne irin abin da ake a zamanin yanzu a rarraba ofa ta ma'aikatu daban-daban zuwa ga 'yan majalisu da sanatoci da sauransu kamar su ne suka fi kowa cancantar su yi wa mutane wani abu in ba ta hanyar su ka bi ba abin da za ka samu a ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa wannan tabbas zalunci ne kuma bai halatta ba yau babu wani wanda yake da ikon a ce ana raba ofa a ɗauki guda goma a ba wani a ɗauki guda goma a ba wani daga an ɗauki mutum aiki saboda wani ne ya ba da sunansa kuma bai gama karatu ba ko bai gama sabis ba an ce ana jiransa sai ya gama sabis ga waɗanda suka yi shekara 7 da gama sabis kuma suna da takaddun sun cancanta duk abin da ya kamata amma ba za a kai nasu ba saboda ba 'ya'yan wani ba ne ba ƙannin wani ba ne ba su haɗu da wani ba ba sa biye ga wani ba sa bin wani suna ihu wannan abin shi ne haƙiƙanin zalunci kuma bai halatta ba kuma bai halatta ba kuma bai halatta ba Allah ta'ala ya tsare mu haka duk abin da ya kamata shi ne duk wanda ya cancanci wani abu to a duba shi a matsayinsa ko ɗan waye a ɗauke shi a bashi saboda cancantar ba saboda wato ɗan wani ba ne ko mai ɗan wani ba ne Allah kuma duk zai bincika waɗannan abubuwa kuma Allah zai hukunci a kansu Allah ta'ala ya kyauta haka abubuwan suna da yawa kuma abin nan mahangoginsu suna da yawa da za a tattauna a kai misalai ne kawai da faɗakarwa da wa'azi zai sa wani abu ya shigo wani abu kuma bai shigo ba Allah ta'ala ya taimake mu mana yake cewa ai ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya bima umiru bil imani bihi da abinda aka umarce su su yi imani da shi umu bilazimi imaniku ku tsayu da abinda imanin nan naku yake lazimtarsa ma'ana ku tashi tsaye ku aikata abinda in dai ku masu imani ne to tilas ku aikata shi bi an takunu wato ku kasance qawwamina lillahi masu tsayuwa malamin nan suna cewa shin wannan qawwamin ta mubalaga ce ko kuwa ba ta mubalaga ba in an ce ta mubalaga to sai dai a ce bi itibari aljama'a a kalli jama'a baki ɗayan su a ce a samu wannan abun ya yawaita a cikin su an gane in ba haka ba kuwa mutum ko fardi ne shi kadai to ai in yayi sau ɗaya ma adalci yastahiqqu as-sana'a wal jaza an fahimci abu zaka ba wai lalle sai ka yawaita yin adalci sannan zaka cancanci ladan adalci ba a ko so dai kai adalci ka cancanci a baka lada amma abin nufi wannan abun ya yawaita a cikin ku ya koma su imani kowa ya tashi yin shaida akan wani to yayi adalci to koda sau ɗayan nan yayi to yana da ladan ba sai ya zama wato mai yawan yi sannan zai cancanci ladan ba kun fahimci abin da malami suka hango yau bi an takunu qawamin lillahi shuhada bil qist shuhada nan zai iya zama hali yau hali na su masu imani sai kunu qawamin zai iya zama kuma ismu kana athani da khabar kai khabar ba ismu ba khabar kana athani wato kunu kunu qawamina ko sannan kuma shuhada yawa ku zama ku din shine ismu kana ai antu kunu antu mustatir khabar din kuma shine wannan qawamina ko sannan kuma shuhada zai iya dauka zai kuma iya daukar wannan ya zama shine khabar kana bayan an ce lillahi ku yi don Allah sannan kuma shuhada a cikin yin hakan kuna masu yin shaida da adalci bil qist Allah ta an gani didde zai dauka sai ce bi an tanshata lil qiyam bil qist harakatukum adh-dhahiratu wal batinatu wato ya zama harkokin ku motsin ku na zahiri da kuma na boye ya zama sun samu karsashin yin adalci an gane shine ma'anan wannan ku samu karsashin yin adalci wajen wato shaida ga waɗanda za ku ba da shaida gare su wa an yakuna dhalika alqiyam lillahi wahdahu ya zama wannan tsayuwar da za ku yi don Allah za ku yi shi kadai kar ku yi don rashawa kuma da kissar wancan namun ta ba ambata mana fita Abdullahi ibn Rawaha shi kokarin su bashi rashawa shine fadi waccan magana to su a ƙara musu shi kuma za su dan san masa wani abu sai ka san Yahudi da kudi sai kudi shine abu kusan abun bautar sai ba abin da ba zai bada isa muku za su ba Abdullahi ibn Rawaha wani abu na ciki shi kuma ya sauke musu wani abu shine fadi wannan yace duk duniya fa ba wanda nake kiyin kuma wanda ya aiko ni duk duniya ba wanda nake so irinsa to wannan kiyayyar da nake muku ba za ta sa in ki muku adalci dan haka ba kowa bukatar ku bani wani ina irin waɗannan mutanen a zamanin mu wai in kana aiki kana kauce wa irin wannan kumukumun baka karba sai a ce baka da basira baka da rabo baka da wayo ai dolo ne kai baka iya cin hatsi ba ko da mene ya ki ci ya hana ci don haka ake cewa ya yi tattare ya yi banke-banke a kan hanya da sunaye dai iri-iri da sunaye iri mun san su ba sai an faɗa ba Allah ta'ala ya kyauta wallahi samari da suke neman aiki yanzu da wanda suka samu aiki a harkar gwamnati ina muku nasiha ta dan uwa cewa wannan al'adar da ake yi a ofisoshi ku yi kokarin jinda za ku yi kar ku shige ta kar ku saba da ita akwai wahala domin babu wani mutum da na sani da kuka sani a yanzu da za a ce albashinsa ya ishe shi komai da komai na rayuwarsa babu don haka wahala ce amma ko me ake ba wa mutum in Allah ya sa masa albarka kuma shi din ya gode wa Allah to akwai amfanin da zai masa tunda akwai waɗanda suke rayuwa ba su da wannan aikin ba su da inda suke sa ran wannan albashin ya zo musu da haka ta koyaya dai ka bi su in su sun iya haƙuri to ka daure kai ma kai kar ka ci abin da ba naka ba za ka yi murna ran da ka zo gaban ubangiji ana tattara waɗanda suka ɗauki abin da ba nasu ba ana bincikar su kai kuma a ce ka wuce za ka yi murna ka tuna wannan ranar wallahi kamar gobe za ta zo yadda kake da yaƙini gobe za ta zo to haka wannan ranar za ta zo duk wani abu da kake samu na daɗi sefananka yana ƙalau yanzu ana fantamawa mota iri kaza da kake so da sauransu saboda akwai wani haƙƙi na jama'a a hannunka yana wucewa an hana wasu kuma kai kake ciyar da kanka wannan abin da yake akwai haƙƙinsa a ciki ko a makaranta daga cikin kayan abincin yara kana principal ko a wani wuri ko a prison kana aiki a daga cikin abincin waɗanda suke an kawo su don a tsare su a gyara musu hali a kawo abincinsu an ajiye a sto amma shi ubangidan ko shugaban wurin gaba ɗaya cefanansa a cikin wannan abin yake wannan abin fa sam ba ƙofar da zai halatta har gudu ake kowa sauri yake a ɗora shi a irin wannan matsayin saboda shi ma ya samu a ciki zai cefane a ciki daga buhunhunan abincin wurin zai ɗauka a kai gidansa wannan shi ne abin da zai ci ya ci da 'ya'yansa wannan ya shayar da su inda wani haƙƙi a ce a kawo masa a lissafi abincin mutum kaza aka turo masa yana da wadas guda kaza ko yana da waɗanda aka yi baban inmate ake cewa ko misali nake barwa da wannan gidan ba wai saboda da su nake ba yauwa amma misali ne akwai mutum 500 a gurin misali a kawo abinci daidai misali na mutum 500 to amma sai ka ji ana cewa an kwashe na 250 na 250 za a ba su duk yadda za su karata irin wannan abun yana faruwa a wasu wurare musulmi duk inda yake don Allah ya nuna musuluncinsa a aikace kada a yi irin wannan abun da shi in kuma shi ne babba ya zuba ido ya ga cewa ba a yi wannan abun ba wallahi irin abin da Allah ta'ala ya ba wa wannan ƙasar da muke ciki na arziki inda ana yin adalci a abubuwa wallahi wasu abubuwan da ba a gansu wasu abubuwan ba za a gansu ba ya isa a biya buƙatar adadin mutane da yawa a cikin ajujuwa daban-daban na al'umma makarantu za su wadata da abubuwa na'am muna da yawa kamar da ake cewa dambu da yawa ko in yi yawa baya jin mai ba a sa'i wanda ya isa ba ne tsakani da Allah in aka sa yadda zai isa mai zai kuma za a ji daɗin ci wani dambun ko ba ruwa a hannunka zai wuce amma tsakani da Allah waɗanda Allah ya ɗora wa amana don Allah ku kiyaye yanzu mu kullum muna zancen nan sai kaga ana ta hango can sama shugaban ƙasa gwamna da sauransu kafin a je gunsu akwai waɗanda yake waɗanda suka sa ne su riƙe musu waɗannan abubuwan su ma ba su yi wannan adalci ba a ce jama'a suna gani mai da zai ba da wuta a gari a ɗauki wani mutum a bashi shi ne amanar mai zuba man a cikin injinan to shi kuma kakarsa ta yanke saƙa a ciki zai ci abinci a ciki zai ɗinki wannan man zai za a je ka ga an kwashe shi an sace an je an kai wani wuri ba bincike ba komai saboda shi ne mai aiki a wurin zance ya ƙare wai shi ma an kawo shi ne don ya ci abinci don Allah wallahi ba rashin sani ba ne ya sa nake faɗin wannan yau wanda ya san ni ya san na yi aikin da ya kamata a ce na san waɗannan abubuwa yauwa ba wani abu ne da ba ka da wayansa ba yauwa muna da wayan wannan abu bal aikinmu ne wani lokaci can a baya mun san lokacin da muka yi ta haƙuri da abubuwan kuma abubuwa suka tafi yauwa tun 'yan ƙananan abubuwa ma ba su kai haka ba to don haka in mutum magana ce ta tarbiyya da zuciyarka da haƙuri da wadatar zuci in kana da wadatar zuci sai ka ga Allah ta'ala ya tsare ka kuma ka hau kan matakin da ya kamata ka yi irin wannan abun kuma ba kai ba kuma ka zauna lafiya dan haka zaka samu yabo ina ga ya ma wasu bayin Allah irin wannan wani lokaci wata shekara can nake cewa a irin yadda duniya take tafiya kai in ka tsare wannan abun ka kyautata wa kanka ko ba dan Allah ka samu lada ba zaka gyara kariya dinka da CV dinka cewa an tanka da kyakkyawan tsayuwa da hali da integrity in an kawo ma kaza ba ka yadda an san wannan dan haka sai kaga babban mutum yana tsoron ya kawo maka abin da ba daidai ba saboda an san in an kawo ba za ka amince da wannan ba gashi ina da damar ya cewa kai me yasa za mu ce kai kaza ba za ka yi ba ba ka buƙatar kai ta barbari kana tsoron kafin gita ka saki jikinka kai aikinka me ce ce ka'idar aikin ka bi ta wani zai bada umarni kai abin da ba daidai ba ka ce nan ba haka aka ce in yi ba ba zan yi ba shikenan ka kwantar da hankalinka kuma insha Allah ba Allah zai tsare ka wata rana wanda kai ka bijirewa din kai abin da Allah ya ce a yi shi da kansa zai sa a nemo ka sai tuno ka cewa ga wata dama ta samu suna son mutum mai gaskiya sai ya ce aiko akwai wani mara kunya ya taɓe min kaza bari in nemo shi ana yin wannan ko ba a yi so wannan gaskiyar taka ta taimaka maka ko ba dan ka samu lada ba ɗaukaka maka suna ma da cika maka CV da baka kariya mai kyau za ka same ta ballantana ba ma baka shawara ka yi abin da ba za ka samu lada a kansa ka yi ƙoƙari ka kyautata alaƙarka da Allah ka yi gaskiya kar ka karɓi abin da ba naka ba ko dan haka ake yi cewa ai yanzu in ban karɓa ba za a zo a ce min kaza da kaza zan tuna tsoron zan tuna musu asiri ko kaza da kaza duk ba ruwanka da wannan abinda wannan asiri kake tsoro da ya kai wanda za a yi maka gobe kiyama in kai shiru saboda tsoron wani abu to kuma za ka tsaya a gaban wanda kowa shi yake tsoro shine Allah ta'ala zaka dan Allah jama'a kar ku tarbiyantu musamman ina kira ga yara yanzu samari kun taso a lokacin da aikin gwamnati ya lalace don haka ba ku san wani abu ba sai wannan ku binciki waɗanda suka san aikin gwamnati a baya a lokacin da yake da darajar sada za su gaya muku cewa ba a irin wannan halin ake an yi zama na mutunci an yi zama na riƙe gaskiya da riƙon amana an yi ma'aikata masu riƙon amana a tarihin ƙasar nan tamu da arewacin Najeriya amma yanzu neman irinsu ake sai a rasa to kar ku ɗauki wannan halin abun waɗanda kuke gani suna fantamawa a zamanin yanzu saboda shigowar wannan demokuraɗiyya ɗin da sauransu ka tsaya da integrity ɗinka ka tsaya da halin kirki kuma ka samar wa kanka mafita a gun Allah kafin ka samar wa kanka suna a duniya Allah ta'ala ya taimake mu a malam yake cewa bi an tanshata للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية كرك إذن وتبقات تدنيا وأن تكونوا قاصدين للقسط إذا ما كنا نفن ين عادلش الذي هو العدل فين عادلش أنا شيء مثل عادلش أنا شيء مثل الإقصاد أو القسط ana ce masa kuma al-insaf yau al-insaf shine daga an-nisfu nisf shine kai mu'amala da kowa a yadda kake son kai ai maka mu'amala shine insafi yau shine insafi kai wa mutum mu'amala ya zama kamar shi rabin ka ne kai rabin sa ne an gane shine asalin kalmar daga an-nisf yawwa an tunsifa minhu yawwa ka sanya shi yadda kake so haka kai kake so yi maka to kai ma kai masa irin yadda kai kake so ai maka eh to duk waɗannan suna da ciki lal ifrata karka wuce iyaka wala tafrid karka gaza fi aqwalikum cikin maganganunku karku faɗi abinda ba adalci ba wala af'alikum haka nan ko a ayyukanku وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو wannan abun haka za ku tsaya da wannan adalci ga na kusanci wanka ne ko dan wanka ko da kai da shi dan wa da dan kani kuke da sauransu na kusani wal ba'id da kuma na nesa was sadiq abokinka ne wal adu da wanda ma abokin gabarka ne ba kwa shiri ba ka san ganinka mabiyinka ne duk waɗannan abubuwan ka tsaya da adalci yace wala yajrimannakum ay la yahmilannakum bughd qaumin shine shana'an qaumi eh shana'an akwai qira'a shana'an eh shana'an shine al-bughd qiyayya yau da wani abu dake tsakanin ku na rashin shiri da mutum yau to la yajrimannakum ma'ana la yahmilannakum kada ya dauke ku ala alla ta'dilu akan cewa ku kasa yin adalci ko ku qiyin adalci kama yaf'aluhu man la 'adla indahu wala qist kamar yadda waɗanda ba su da adalci suke aikatawa bal kama tashhaduna li waliyikum kai abinda ya kamata ku yi shine yadda majibincin ku masoyin ku kuke yin shaida gare shi da alheri fashhadu alayhi to in yayi laifi ma ku yi masa shaida cewa shine da laifi ash-shahadatu lahu ma'ana kai masa shaida kai bashi gaskiya ash-shahadatu alayhi shine kai shaida ka bashi rashin gaskiya an gane to kamar yadda wanda kake so zaka je kai masa shaidar da kake so ka bashi gaskiya to fashhadu alayhi ran da yayi laifi ka je ka bada shaida cewa shine da laifi an gane yanzu akwai abin da na taba ba ku labari na irin lokacin da aka yi matsaloli na tashin hankali na yan bamabamai masu ra'ayin alka'ida da sauransu a Saudi Arabia aina ba ku labari a nan daga cikin abin da ya taimaka musu Allah ya fidda su daga wannan abu shine gaba ɗaya yan ƙasar suna son ƙasarsu suna son shugabanninsu don haka duk wani uba da ya san ɗansa ya tafi zuwa ga wannan karkatacciyar aƙidar ta kafirta mutane da boko haram da bin su bin ladin da sauransu da kansa zai kama ɗan ya zai kai wa doka ya ce ga wannan ɗan na ga kaza tare da shi ina tsoron ya ɗauki wannan aƙidar don haka a yi maganinsu uba zai ɗauki ɗansa don me ba za su zauna lafiya ba sai sa shiru nan da nan aka murƙushe abu amma mu in wani an san shi an kama shi akan laifi kaza shikenan sai wani yayi waya sai a je a shiga kaza sai a shiga kaza sai ku gan shi yana yawansa an san shi wani ya kashe adadin mutane da yawa amma ya fi ƙarfin a taɓa shi to wannan abubuwan duk su suke jawowa lamurra su ƙara lalacewa ce sa shugabanci fa amana ce wallahi ba maganar wai in Allah ya baka wannan amanar ka yi abin da wai zai maka sauki kawai ba ba ka san karo da kowa ba ka san karo da manya a'a wajibin shine rufe idanka ka yi abin da ya dace a shar'ance kowa abin ya shafa in dai ya yi laifi ya yi wa wannan ƙasa laifi ya kawo mata tashin hankali da rigima da wannan kashe-kashen shi ke goyon bayansa to a kama shi a hukunta shi kada a ce ga wani ɗan adam ya fi ƙarfin doka ba wanda ita ya taɓa shi wani zai ce wannan dizzance kuke yi ba ku san me yake faruwa to muna faɗar dama abin da ya kamata a yi ne abin da Allah ya ce a yi kuma wallahi in aka yi za a samu sauƙi hatta shugabancin sai yawa mai shugabancin sauƙi saboda ya yi adalci ya yi abin da Allah ta'ala ya umarce shi wani zai ce wallahi malam mafarki kawai kuke yi wannan ƙasar ba za ta gyaru ba ka wani mummunar addu'ar ba ma neman ta wannan mummunar addu'a ce mutumin da yake cewa Najeriya har abada ba za ta gyaru ba ban yarda da wannan zancen ba ina kyautata zato za ta gyaru kuma muna roƙon Allah ya kawo mana wanda za su samu damar su gyara Allah ya bada damar gyaran Allah ya hana duk wani tashin hankali da zai hana mu zauna lafiya kintsa-kintsa duk da ake na a cutar da mutane ko a hana zaman lafiya Allah ya maganin su muje walati kama yaf'aluhu fa idwa yawa yace fashhadu lahu id yawa kama tashhaduna ala aduwikum kuma kamar yadda kuke shaida akan maciyinku ku bashi rashin gaskiya fashhadu lahu to shi ma wanda kuke so din waliyin naku ku yi masa shaida kuma kafirin ma in yayi abin da yake shine daidai to ku yi masa shaidar alheri ku ce shine da gaskiya an gane ko kafiri ne wanda ba musulmi ba likiti ya hada tsakaninsa da wani musulmi sai aka kawo kara sai aka kira ka shaida kai kana nan ga wani musulmi ne wani kuma ba musulmi bane musulmin yayi kuskure shine ba daidai ba sai aka kai kara kai kuma musulmi sai aka kira ka gaban alkali kai shaida saboda a gaban ka akai to ka bude baki ka ce wannan musulmin shine ba daidai ba shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza to a lokacin kai musulunci ka gane ba maganar musulunci shine dole mu je dan uwan mu mu cece shi kar mu bari a zalunci fa musulmi ne fa dan uwan mu to in dai dan uwanka musulmi ya cuci wanda ba musulmi ba dolan ka ne musuluncin shine yace ka taimakawa wancan wanda ba musulmi ba ka baiwa wanda yake musulmi rashin gaskiya an gane to in kuma musulmi ba wanda ba musulmi ba shine ba shi da gaskiya shi ma ka bada shaida cewa shine bai yi daidai ba ya cuci wannan musulmi an gane wannan abu gaskiya dai ka tsaya tare da ita a koyaushe ba zancan wannan dan garin mu bane wannan dan kabilar mu wannan muna yi da shi wannan ba ma yi da shi wannan dan kungiyar mu ne wannan ba dan kungiyar mu bane wannan jahiliya kenan Allah ya kare mu sannan yace walau kana kafiran ko da kafiri ne aw mubtadi'an ko dan bid'a kar ka kasa masa adalci ko da dan bid'a fa innahu yajibu al-adl fihi wajibi ne kai masa adalci wa qabulu ma yati bihi min al-haqq kuma akarba abin da yayi yazo da shi na gaskiya in ya kawo hujja ya faɗi abin da yake shine daidai bisa dalili to akarbi gaskiyar li'annahu haqqun saboda gaskiyar gaskiya ce la li'annahu qalahu ba dan shi kafirin ko dan bid'an ne ya faɗa ba an bai jona kun ji ahlus sunna ke wannan ita ce maganar sunna da malaman sunna yawa babu wani umarni da wani malamin sunna zai bayar cewa ka cuci wani dan bid'a kai maka ƙarya ka faɗi abin da ba daidai ba a kansa sam bai halatta kai masa ƙarya so saboda me ba a promoting din gaskiya ta hanyar amfani da ƙarya musulunci baya buƙatar sai kai ƙarya ka taimaka masa baya buƙata ka aje ƙaryar kai gaskiya wanda ya faɗi gaskiya a karɓe ta saboda gaskiya ce ko da shi din kafiri ne wanda ya faɗi gaskiya a karɓe ta saboda gaskiya ce ko da dan bid'a an gane amma inda ya faɗi abin da ba daidai ba ya goya wa addininsa na kafirci baya to a faɗa ba daidai ba ne wannan ba za mu bu ba haka mai bid'a in ya goyi bayan bid'arsa ya kawo shubuhohi to a maida martani ga wannan shubuhohin ba za a karɓi bid'arsa an gane amma in ya faɗi abin da yake gaskiya ne sai a karɓa saboda zamansa gaskiya ba saboda ya fito daga bakin dan bid'a ba an gane wannan insha Allah domin in dai abu gaskiya ne to sai ka same shi cewa dama can gaskiyar ne ba wai shi mai bid'a ne fara kawo shi an gane in dai abu gaskiya ne dama can gaskiyar ne ba sai kafiri ne zai fara kawo ta babu wani kafiri da zai riga musulunci kawo gaskiya babu wani mai bid'a da zai riga sunna kawo gaskiya an gane da haka in dai gaskiya ce ya zo da ita to hujjar ta ake dubawa ba shi akan wace tafiya yake ba in akwai hujja to a bi hujjar nan saboda dama mu masu sunna mu muka fi cancantar mu bi gaskiya saboda ita ce gaskiya an gane ba saboda kawai wani ne ya faɗe ta ba za mu karɓa ba namu ne ya faɗa za mu karɓa wannan duk ba haka abin yake ba Allah ta'ala ya kyauta. yace wala yuraddul haqq li ajli qawlihi, ba za a mai da gaskiya a kikar batta ba saboda maganar shi wannan kafiri ko mai bid'a. Fa inna hadha zulmun lil haqq, domin ko wannan zalintar ita gaskiya ne. Ko eh wane ya kawo ƙarya, wane ya kawo gaskiya? To wanda ba a so shi ya kawo gaskiya, in aka ki karba saboda wanda ya kawo, kaga an tozarta gaskiya ba a bayyana ta ba. An gane? An zalunce ta. Allah ta'ala sai i'dilu, ku yi adalci. Bayan an yi umarni kunu qawwam ko lillahi shuhada bil qist, duk akan su yaki, sai kuma aka faɗi wannan i'dilu, kuma yanzu ku yi adalci. Yawwa, ku yi adalci, tunda dama an gitta wata jumlar a tsakani, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, kada kiyayyar da take tsakaninku da wasu mutane ta ɗauke ku ku ƙi musu adalci. A'a, i'dilu, ku yi adalci, shi ne zan san ku yi adalci. Huwa aqrabu littaqwa, ai kullama harastum ala al'adl, duk lokacin da kuka yi kwaɗayin yin adalci, wajtahadtum fil amali bihi, kuka yi ƙoƙari wajen aiki da adalci, kana dalika aqraba littaqwa qulubikum, to wannan ya fi janku kusa zuwa ga wato taqwa a zuciyarku. Fa in tammal adlu, in adalci ya kammala, kamulati taqwa, to taqwa ma sai ta kammala. Yawwa, in ba adalci ba taqwa. Allah ta'ala ce inna allaha khabirun bima ta'malun, lalle Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa. Fa mujazikum bi a'malikum, zai ba ku sakamako akan ayyukanku. Khairaha wa sharraha, ko khairiha wa sharriha, wato na alheri da na sharri, duk zai ba ku lada. Sadiriha wa kabiriha, kuma kanana ne su ayyukan nan ko manya ne. Jaza'an ajilan wa ajila, sakamako na gaggawa da sakamakon da za a dinkirta, duk Allah ta'ala zai ba ku sakamako a nan duniya, sakamako kuma a lahira. Ne, don haka ku tuna sakamakon Allah, ku yi adalci a cikin mu'amalolinku. Kar ka damu da 'yan majalisarka a cikin hira sun yi ittifaki akan sukan wani abu, kai ma ka ji dole ne sai ka soki wannan abun saboda kuna tare da su. Kar ka soki abin da bai cancanci a soke shi ba. Ka yi maganar adalci akan kowa. Kar ku zauna a cikin gari, wannan ya wuce a yi zancensa, wannan ya wuce a faɗi abin da yake ba daidai ba a kansa. Kai kuma ka yi shiru saboda kana ganin ai tare kuke da su, tunda suka faɗa to ai dole ka yadda. Za a kama ku da laifi baki ɗayanku ne, kowa kuma za a tsare shi a ce kai da kai aka yi kaza, saboda kana ji baka hana ba. Haka kar ka zama marar adalci, duk zancen da za ka yi ka faɗi abin da ke shi ne gaskiya, abin da kuma ba gaskiya ba ne kar ka faɗe shi, kuma kar ka shiga cikinsa. Allah ta'ala ya taimake mu akan yin adalci, da tsayuwa da adalci, da tsare adalci. Na'am, lokacin ne? Na'am. Me hali ne muke da shi yanzu? Jama'a suke yi dangane da shugabanci, in an ba mutum shugabanci sai ce ai shi ma shugaban na sama da shi ba daidai yake yi ba. Ko kuma mutum ya ce in abin ya shafi gwamnati sai ce a ai gwamnati ba a yi mata gwaninta. Na'am, ma'ana yana tambaya akan wannan irin maganganun aji sun shiga cikin faɗakarwar da nayi. Yau ba daidai ba ne in ka riƙe adalci, ka riƙe gaskiya, har izgili za a yi maka. Amma kar ka damu da wannan izgili, ko kar ka damu da wannan izgili, kar ka ɗauke shi da wani abu. Ka yi haƙuri, kuma kar ka faɗi irin wannan kalmomi cewa na saman kama ai dukkan warja ce, da ake jakowar da wuta ja ne, ko ai wani ba ba farkon ka ba ja bane daga baya yake da manja yawwa almuhim dai ba za a ce kowa sata yake don haka kai ma sai kai sata ko kar kai haka ko kuma ai gwamnatin ce ta bada dama ai ta san ana yi eh don haka kawai a bar kowa yayi abin sa kai ma ka go kai naka ka gama ka tafi kowa ma ya zo abin da zai ta akura kenan kowa rabon sa yake dauka wannan magana ba daidai ba ce kuma ba uzuri ba ce kuma gobe kiyama ba za ta zama maka dalilin da za a kyale ka ba an gane yawa ba za ta zama maka dalilin da za a kyale ka ba Allah kyauta dai ki kyale da kin ba da wasu labarai ba وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
الله تعالى يتي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يأي الكوريق وأن سكى إيماني سكى بعد جسكياكم سكى أيكة أيكي نجلي لهم مغفرة سنة وتغافرة ذات سامو دقاء الله وأجر عظيم dawani la da wanda yake mai girma walladina kafaru su kuwa wadanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina kuma suka qaryata ayoyinmu ulaika ashabul jahim to wadannan dan wutar jahim ne Allah ya kare mu ai wa'ada Allahu alladhi la yukhlifu al mi'ad Allah dai da baya saba alƙawarin nan to yayi alƙawari kutina Allah baya saba alƙawarin to ga alƙawarin Allah yayi alƙawari cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to lalle zai gafarta musu suna da wata irin gafara ta musamman sannan kuma suna da wani irin lada babba to Allah ta'ala yayi wannan alƙawari da baya sabawa wa huwa asdaqul qa'ili shine kuma mafi gaskiyar masu magana suwa ne ne waɗannan waɗanda Allah ya alƙawari su ne almu'minina bihi wanda suka yi imani da shi wa bi kutubihi kuma suka yi imani da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai na gari min wajibatin wa mustahabbatin ko ayyukan nan na gari wajibai ne ko ko mustahabbai ne to yayi musu alƙawari bil maghfirati li dhunubihim cewa zai gafarta musu zunubansu bil afwi anha yayi musu afwa a kau da kai a ce shikenan dai afwa da dadi wannan fice ake nufi da afwa ka tantanta an ganka kawai an ce dika yi kawai ko a duniya tana da dadi daga ka zo kana bare-bare duk ka rikice me fari ne eh wallahi kaza ne 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 kaza to bai ka ba komai Allah ya me ya ka ji dadi to bannan tana lahira kana ganin wutar jahannam da ce ba nan da ka ba je ka aljanna wani ma zai mamaki sai Allah din laifi kan nan ce je ka mana an yafe kawai tafi Allah lamarin da dadi wallahi Allah ko dan kunya ta bai kamata mu zo mu sassafa masa kar ka ji cewa yana da abuwa yana da kaza dinnan kuma duk ka zo ka yi kai shegantaka kai hakuri kai wa kanka qiyamul layl Allah ta'ala ya kyauta yace bi kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa amilu salihati min wajibati wa mustahabbati yace ya musu alqawri bil maghfirati li dhunubihim bil afwi anha wa an awaqibiha ya musu abuwa akan zunubin da kuma awaqib sakamakon zunubin wabil ajri alazim kuma sannan zai ba su lada babba kun ga fa dama mutum ne yake nema ne a lahira zunubin da kai a duniya a shafe kuma ayyukan da kai na kirki a ninka a ninka a ninka a baka a ce ga matsayin ka can a sama shine babban abin da kake so to suwa za a ba wannan waɗanda suka yi imani suka yi aikin kirki musamman waɗanda suka yi adalci tunda kun ga an yi atsafin wannan ayar akan magana akan adalci kyau to sai ce alladhi la ya'lamu 'izamahu illa Allah ta'ala wani lada ne mai girma wanda babu wanda ya san girman sa sai Allah kamar da Allah ta'ala ya faɗi a suratul sajda فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم باب ونري ديسا أبن أكبو يمسو ري ري نتن أدم ري نأل ذني باب ونري da ya san abinda Allah ya koyi na dadi a aljanna duk abinda kake ji dangane da aljanna labari ne na sunan wani abu da ya kama da shi Allah ta'ala ya faɗi a cikin hadisi qudsi a'adattu li'ibadi ma la 'aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar ne wa bayi na tattalin abinda babu idan da ya taba ganin sa babu kunnan da ya taba jin labarin sa kai bai taba tarsuwa a zuciyar wani rai duk abinda zaka tuno to ba aljanna ka tuno ba wani abin dadi ne dai ka tuno saboda ka taba ganin sa ko ka taba jin labarin irin sa amma aljanna ta fi karfin wannan amma mun zauna ba ma neman ko kuma muna nema da lalaci wajibinka wallahi in ka ji wannan abun azabure ka ba abin da kake so sai aljanna ka aikata aikin shiga aljanna ka nisanci aikin shiga wato aikin da zai hana ka shiga aljanna Allah ya tsare mu to Allah ta'ala abin da ya faɗi kenan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin abinda aka aje musu na farin ciki bima jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa walladina kafaru su ko waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin mu addallata alal haqqi mubin da ayoyin nan da suke nuni zuwa ga gaskiya wanda take bayyananniya fa kazzabu biha suka ƙaryata su ba'da ma abanatil haqa'iq bayan kuwa wannan gaskiyar wato hujjojin ko ayoyin sun bayyana haƙƙoƙi da gaskiya iri-iri sun fito da komai na gaskiya an gane to wanda suka ƙaryata wannan ga hujja ƙuru-ƙuru cewa Allah shi kaɗai shine abin bauta ga hujja ƙuru-ƙuru akan haƙƙoƙin Allah na rububiyya da sunayensa da siffofinsa Allah ta'ala ya faɗi yana sama Allah ta'ala ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa siffofi daban-daban Allah ya dangana wa kansa mutum ya zo ya ƙi su ya karkace saboda wani tawili da kuma waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah bayan kuwa hujjoji da ayoyi sun bayyana gaskiyar wannan gaskiyar to Allah ta'ala ce ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne 'yan wuta almulazimuna laha waɗanda za su lazimce ta mulazamata sahibi li sahibihi irin lazimtar aboki da aboki ba sa rabuwa to haka 'yan wuta haka za su lazimci wutar jahannama za su dawwama cikinta suna santa tana san su Allah ta'ala ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allah ya kintsa halayenmu nan za mu tsaya saboda lokaci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام
Alhamdulillah, Allah ya kaddara. Eh, to ya ga ai, ai da ya ga kuɗa da haka ake ta amin. Eh, na san. ni ba zan ba kuma to a yanzu da abin da cikin wannan jiki ba zai ba
na'am
wannan ne kun ji da cika duk wata ba haka mutum ne sai da kuma cikin da mutum ya muni dan ka zabe ba yi sai aka kada ya rawa ya hada shi to shi ba zai wannan ba kuma bai sai kara ba dan wani ma ya tsaya ya fidi a kan haka saboda haka sai aka haka aka dawo bai kuma da ci komai bai samu komai ba a ganin wawaye ya yi asara saboda haka sai akan tekunan zai sa hannu a kwana na kwangila kayayyarta ana ba da su 4,500 kudin tayin shi ko ba ya karba wannan ya mura idan ya zo shi za a yi masa yanzu ba zai karɓi kudin sa wani kuma ga hanyar in ya duba za a biya ya fi sai sa hannu kawai wannan shi ne sai a ta zo masa tabbas ba ta taɓa wani zai ji kuma in yi rayuwa za mu rabu za ka yi sa ya ce dan Allah in kai rita ya ka dawo kai ka kafa ni zan ne da dana rike kamfanin ba ke ci a shi gaskiya ka zai ci a ka zo wallahi 2,500 zan ba ka a wata kuma ku ta bi su da nan sai za ka rage shi shi to kiya da kana kamfani ko ce ba hina ne ka
shi ya muni ya dauke
shi ya dauke shi ko ke ni bangaren man fito da ke mai nan man fito wannan ina yi ko da ka Allah da Allah rike mun gona dole ka tare so da kai zo ne mu shawara ta kace ke ne ka rike wannan gaskiya ka rike shi ba da kamar na kuwa na ka ta tawo kar ma an gani ta gona dai ni ne 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 in ce ba abin da kake fara gaskiya ne dan ka abu ne fa
wannan haka
ba da mai wata ko ya ce gwari ne to ko ya zuma rama to da ku zo ta gwari ya zuma ne mu shawara dan Allah ya koma gurin da abin da ya kama da su to mu dan gaskiya sa
to sai
ka ji an ne ne bai da shi yace zo ka rike kamfani na ba ta
a da ma irin waɗannan misalan suna nan da yawa a rayuwa kowa akwai nasa experience shi yasa dama cikin abin da ya shafi mu'amaloli ta kuɗi to ka yi ƙoƙari ya zama cewa gaskiyar mutum ita ce za ka yi mu'amala da shi a kanta kuma ka tuba mota ko ka ba iya abin da ya shafi aƙidarsa da imanin yauwa akwai masu zuwa da imanin da aƙidarsu cuta yauwa don haka magana ce ta amana da rukun amana kuma idan mutum ya yadda da adalcin nan da haƙuri lahi irin ɗaukakar da zai samu Allah ne kawai ya san akwai jarabawa kamar yadda na faɗa da wahala a farkon lamari da rintsi da mutum zai shiga wahala ce fa ne wata ranya gagara amma wata rana zai zo ya ji daɗi zai ji daɗi a lokacin da za a kama wasu a je a yi musu bincike sai ya ga ba shi zai ji daɗi a lokacin da za a zo a wawashe musu a yi musu fallaka sai ga ba shi a ciki to babban daɗi shine gobe kiyama a lokacin da babu kuɗin da za a biya ba hurzin ba ne da za a biya ɗaure mutum bayan wani lokaci a ba da belinsa ma a kashe kes ɗin babu kashe kes a gaban Allah baya mutuwa mutuwar ku ita ce an saka wa wanda ka zalunta ko kuma afuwa Allah ya maka ita ka wuce wannan ita ce mutuwar ke to kayi kokari ka tuna wannan rana Allah ta'ala ta muke ku baki daya
amin
Allah ta kare muku mutuncin ku
amin
duk wanda ke wani aiki a cikin ku ina roƙon Allah ta'ala ta muke shi Allah ya hana shi lalacewa da irin wannan bata Allah kuma ya dora shi akan adalci duk abin da yake tsoro in yi adalcin nan Allah ya cire masa wannan tsoron Allah kuma ya bashi makofin abinda ya rasa a duniya kuma Allah ya ɗaukaka shi a lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.